sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Sartil Hashin Kumel
tare da ni Madina Dahiru Meshanu.
Madina yau ranar Alhamis ce ranar da shirin yau da gobe ke karkata zuwa fannin kiwon lafiya. Zamu duba matsalar shaye-shaye tsakanin matasan mu.
Iyaye ma ba burusu baya ba, wasu iyaye suna shaye-shaye. To ka tabbatar da cewa an iya inda gidan da iyayen ke shaye-shaye, to yaran da za su haihuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye.
Wasar filu namu za mu kawo masu sauraro wata hirar da muka yi da wani babban jami'in hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi kan illolin shaye-shaye. Duba da yadda ake ta ƙara samun rahotannin da ke bayyana yadda shaye-shaye ke hallaka matasan mu. Haka kuma za mu tabo batun yadda mata ma ke taka rawa wajen shaye-shaye a wannan zamani.
Za mu karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook, inda muka tambaye ku shin akwai matasan da kuka sani da shaye-shayen miyagun kwayoyi ya shafi lafiyar su a inda kuke. Sai ku biyo mu cikin shirin domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Mu fara shirin ne da kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To amsa mu ta farko a yau ta zo ne da Kasim Yusuf Farirwai daga jihar Nasarawa. Yace su sai ma wallahi ba ma kadan ba, sunan wato suna nan birjik cikin gari.
Shi kuma Umar Miyatulla Shongom daga jihar Gombe yace kwarai kuwa a nan karamar hukumar Shongom ta jihar Gombe akwai waɗanda na sani har guda uku masu haɗe miyagun kwayoyi a baya, amma yanzu kwayoyin ne suka haɗe su tsittake ji babu labarin su.
Wato na gani wani ya isa wani tsoron Allah kenan. To sai kuma Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da LB mai nama suka ce to yau da gobe hakika akwai waɗanda mun ka sani da daman su waɗanda shaye-shaye ya haukatar da su. Allah ya dai shirye su kawai, Allahumma
amin.
Wannan Hausa ga masa kwadanci.
Wallahi ni ma zan ce ga mun basa kwace.
In ga basa kace na.
Shi kuma Shehu Adamu Rijau, Allah ya sa na faɗa daidai,
yace
anan Rijau na san mutane da dama da suka samu tabin hankali sakamakon shan miyagun kwayoyi, kuma abin takeice shine matasa ne.
Ikon Allah. To shi kuma Rulwani Ibrahim London Guba ce wai anan yanki na akwai wanda na shaida shan kwaya ne ya shafi lafiyarsa har ya samu tabin hankali. Fatan mu dai gwamnatin tarayya da na jihohi za su tashi tsaye domin ganin matasa ba su yi zaman kashe wando ba.
To sakon mu na gaba ya fito daga Jibrin Umar na Basa yace eh kwarai da gaske na sani. Idan ma gwamnati ta baka aikin kirga masu tabin hankali sanadiyar shaye-shaye miyagun kwayoyi, to wallahi ta baka aiki mai matukar wuya.
Wow, wato da wahala ma kirga sun
abin yawan mutane.
Ikon Allah. To sai ko Muhammad Sani Jangebe daga Ilorin jihar Kwara yace tabbas akwai, domin akwai wanda na sani wanda ya samu tabin hankali sanadiyar shaye-shaye miyagun kwayoyi, wanda haddan uwansa ya taba kashewa sanadiyar wannan matsala, wanda hatta iyayensu ba su tsira ba domin su ma dukan su yake. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kama da saukin wannan masifa ga matasan mu, kin ji fa
wannan abun ba dadi.
Ai babu dadi, iyaye
kama su sa dan uwansa
wa wannan
gaskiya to shi kuma Ibrahim Ango Buchal Lane yace salam ai idan kaga saurayi na hauka to da wuya idan ba kwaya bace ta mai da shi haka akasarin haukar samari kwaya ce
to Allah ya kyauta to karshen sakon da zamu iya kawo kenan kuma da labar to zan fara shirin ne da ziyartar jihar Adamawa inda wakilin mai ba mu Abdulaziz wato yayi hira da komanda hukumar yaki da fatocin miyagun kwari ta NDLA Malam Yakubu Hibbo inda ya fara tambayar sa wai shin ma mai fatocin miyagun kwari yake nufi
to akwai kwayoyi wanda aka kewe lace wadanga kwayoyi na kawo illa ga mutane to sai aka ce to ai ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya kula ta rage wadannan yaduwa wadannan kwayoyi na daya akwai wanda suke fataucin su wato suna tallace tallace suna sayar ma jama'a suna hasha to na biyu shine masu su wanda suke sha wato su ne beneficiary so shi da aka ce to wannan kuma akasfa hukuma wanda za ta yaki fataushi da shan miyagun kwayoyi ta rage muna illan da ke ciki a wannan kasa
kamar yadda hukumar ku take tana kama kuma kwa san doka na kasa da kasa ma na fataushin miyagun kwayoyi doka ne mai tsanani a wasu kasashen ma haƙƙi sa ake da makamantansu haka amma wannan abun kusan ayi cewa maimakon ya rugu sai ka ga ke me yake sawa haka
to zan ce jaraba ce kawai ta duniya domin za ka iske da cewa na daya wani kasashe ma kamar Saudiya su China su India da sauransu da sun kama mutum a kashewa ne ake hukuncin da ake basu na kisa ne to mana munan kuma ana bada sananin hukunci mai yawa a kotu amma duk da haka nan za ka ga a tashi wasu basu daddara da wannan ba dalilin kuwa akwai dalilai da yawa wasu na ganin shi kamar sana'a ce ta samun kuɗi tunda ba su da aikin yi wasu kuma domin suna ganin da cewa rayuwar shi ya sun zama frustrated dole ne su yi wannan shi ayi shi ayi wasu kuma za ka iske kaman zan ce dai kashi 80 bisa 100 na waɗannan laifin kwayoyi ko fitar shi ko sha ya rataya ne ga gidajenmu so dole za ka iske da cewa dole ne tun daga gida mutashi sai yi mai aki waɗannan alloba
idan ka duba kamar yadda ka fara daga gida ce akwai wanda a gida je sun tashi sun samu ana shan kwayen ne ko kuma a daga ba su kwaye ko kuma a rashin kula ne da su yayi
to wannan babban magana ne na daya ne zan ce iyaye mun ba mu cika kula da yara yanda ya kamata ba ba mu kula da mama da mama idan sun tashi da safe ba su kula da yara ba su wuce aiki to kaga yadda nan yara za su fada hannun mu ga mutane a mi yara wasu kankana nan wanda suke da mugun hali daga nan kawai sai su shiga wani tabi'a wanda bai cancanta ba na biyu shine kuma iyaye ma ba buru su baya ba wasu iyaye suna shaye shaye to ka tabbatar da cewa an iya inda gidan da iyaye ke shaye shaye to yaran da za su haifuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye shaye na uku shine za ka iske da cewa culture al'ada dabi'unmu ita ma tana taimakawa wajen encouraging shaye shaye kamar yanzu za ka gani a wasu wurare wata idan muna cewa kwaya fa muna nufin kowane abu wanda ka sha ya saka maraye to kaga ashe su giya ma na ciki so ga giya na ciki ga goro yana ciki, sannan ga taban gan da muke sigari da muke sha, da snuff din da muke sha tabar hanci, da ma da hada taban da muke sawa a baki haka musaj
wanda ake tattaunawa,
wanda ake tattaunawa, sannan mu dauki kanwa mu hada mu sha duka waɗannan farkon farkon drug abuse kenan. So idan mutum yana haka nan yara suka tashi suka gani, to su ba za su an so soma wannan ba za ishe su ba, kuma ba za su tsaya nan ba, sai su je wajen abu wanda yafi wadanka karfi, kamar su taba wiwi, su heroin, su cocaine, su tramadol da sauransu. Sannan kuma za mu iya cewa muna shiga ana shiga waɗannan shaya-shaya ne domin mun ba mu san illa shi ba, a ta hankar dubi kawuka yau a kan wannan sha'anin tramadol da kuma masu yin blocks da masu yin aikin ƙarfi, an kankan yadda suke shan tramadol ba da wasa ba. To domin sun sha shi na dare za ka yi aiki tun daga safi har yamma baka gaji ba, kuma ba ma ruwanka da abinci, to kaga an debe mu wannan abinci. To amma ba su san illan da zai same su a nan gaba ba, a nan gaba ba za su iya yin komai ba sai an sun sha shi, kuma yana kashe jiki ne.
Musan a baya za ka tada bayan da taba wuri da wannan da kafa ba cika damuwa ba, kamar yanzu kamar wasu kwayoyi ne suka fi nukura wani kwayoyi ne aka fi kunkwada ko kuma sha musamman a kasashen irin Najeriya.
To watan za a ce kasan muna da jihohi daban-daban, in ka dubi gefe mu nan arewa akwai kwayoyin da suka zama very common,
kamar su wani ne
muna da taba wiwi, muna da ita giya itself, muna da tramadol, muna da cough syrup with codeine. Codeine da yake an yaki da su, sannan maka sami kujin sayansu yanzu sai kai da gaske, amma dai duk da haka suna nan ana ta fama da su, amma sun rigu a yin
ina kamar su cocaine.
To su cocaine ka san masallan cocaine shine akwai su kadan-kadan a nan arewa, amma kadan-kadan ne domin shi cocaine sai kana da kuɗi fa da gaske, domin haka
na
manya ne, so ya fi cinyan kudu a shi shan shi cinyoyin kudu kudancin Najeriya,
kowace shiya akwai da aka fi amfani,
kowace shiya
sannan mun fi yin kamar tabar wiwi da waɗannan da ka ambata. To ina mutum kanta domin wasu ce
ƙwarewa ne ta kai ko kuma shan ta'amarin da kwayoyin har take yanzu ana amfani da kashin gadangare, ana amfani da kwata da masu da makamantansu.
To ai ka baro kuma dalilin kuwa zan ce maka kamar yanzu bari in baka misali ita tramadol yanzu kwaya guda ta kai wajen na da 350 ko har 400
kwaya guda.
Ita kuma cough syrup with codeine wanda muke abin ga wani bi ba za ka samu 1500 ko 2000 wani bi ma 2500 kwaya guda. To sai yara suka gari ta waye sai ka iske da cewa abubuwan nan sun kudi, sai yara kuma mutane kuma suka tashi suna neman wani abin da zai ba su mahi kamar irin waɗannan abubuwa wanda ba ruwansu da kashe kudi. To kaga dalilin da suka suna neman kowane lokaci suna neman abubuwa daban-daban da zai sa su mahi. To kaga dalilin da suka kenan suke amfani da farin part na kadangare din nan, sai a kunsa shi a sha kamanta ba wiwi.
Na san da akan ga hatta ma akwai madan su kuda zaga a kasuwa da ana tafiya da sansu, sai ga yanzu ba a saida amma kuma shi ma cikin nufin abun bugarwa
a shi ba kwarai da gaske shi sok abinda suke kira kenan sok and die madaran su kudai. To shi madaran su kudai illa gare ta kwarai da gaske hammada abin ga kamar su roba solution din shi kuma
wanda ake patching taya,
wanda ake patching taya yara sun abin ga suna shan shi kuma yana da illa kwarai da gaske. Ita su kudai har tana kashe mutane ma, kasan ita an yi ta ne ba wai domin sha ba, domin preserving specimen ne a laboratory ko kuma gawaki a asibiti an sai gari ta waye sai kaga mutane suna shan shi don su yi mai
sai sinadari ne an je gawaki sai mutane suna sha
kuma mugun illa ne ta kashe mutane da yawa muna jin labarai wani ya sha abu har ya rasu wani ya sha har ya rasu to illa ita abin ganda mutane ba su sani ba an ba abu an sa shi a doka ba to ko fa ya kai kakkama mutum da kayan nan kakkai a kotu to ba ka ba za ka ci nasara ba
wannan akwai wadanda suna bugarwa amma da yake ba san a doka ba na Najeriya wato laifi ba to ko ka kai dole zai tsaye lawyer zai tsaya masa
kuma ai free din shi to ai wadannan abubuwa kowane lokaci mukan kawo hankulan mukan jawo hankulan jama'a da cewa abin da ya kamata yanzu mu yi shine mu yi falkasuwa mu ba jama'a general falkasuwa na cewa duk abin da ka sha ya saka maje ka rabu da shi kwaya shi
dan ko ba doka ba zai cutar da kai
zai cutar da kai so ka rabu da wannan kai bari in ga ma ko kunun zaki ne yau ka sha ka aje kan police yayi sami ya zama kwaya don zai bugar da kai
to ina kuma irin su gogoro nan kaka shi ma
to ai gogoro ai an kana bari su gogoro ai gogoro abin gan su kana uwa bari ne ake cewa uwa mai ne don gogoro tana mugun illa ga jikin dan adam shi ne za ka ga mota sai ma masu shan gogoro an kaddubi yana illa ga liver nasu da sauran sassa na
jiki
da hantansu da komai da suke cikin jiki za ka ga wani biyu mutum ya ita shan wannan zai ta bushewa ne sai wani dan karamin
stomach
ya gunto haka duk wannan yana da illa
kwarai da gaske. Mutum kanta yanzu ta kai za ka tada wasu matasan da mahadda magana sai ga an koma shan yayawa ne ana yi wa juna allura da na gani abin take ji.
Ai alluran nan ai abin ba daɗi watan shi ma yana ba mu ciwon kai da waɗannan abubuwa domin ita alluran nan watan ita ce ake kira pentazocin injection ko kwanakin baya mun kama shi da yawa mun kawo ran to ko bai yanzu mun sake kama shi kuma da yawa to illan wannan su wanda suke yi allura na don ya sa su ji daɗi akwai babban illa yana sa yada cututtuka kamar su HIV and AIDS su hepatitis A B C to dandanan kuma cututtukan nan sun yadu ga al'umma because shi wanda ya saba da shan wannan wanda ya samu allura da shi lokacin da bai sami allura ba to lokacin nan ba zai sami kanshi ba sai ya samu so idan ya isa wuri inda ake kila ya ga wani na yin shi to shi abin da yake zo kawai kai maka ya samu ya soka ma jikin shi ba zai yi damu ko wane ne ke da shi ba ko kada da HIV ko wane ne ba babu shi
to a gashe ka lalle fa akwai gayin da ke dauka cewa shan kwaya gayi ne kusar fili
warai fa akwai zakan sosai ka to ba gayi bane
to shin yanzu wannan matsalar ta shaye shaye maza kawai yake shafa
to ai abin da muke ba mu mamaki yanzu shine kasancewar mata yanzu da shaye shaye don da kayan ka ga mata an kawo su nan rehabilitation yana da wuya to amma yanzu muna samu matan da ake kawo nan da nake ga maka ma akwai wasu mata biyu da suke nan wurin rehabilitation
mata aure ne koko to mata ne
amma kasan matan aure amma matan aure ne to kasan abin yana kawo illa ga aure kenan namiji zai shike kawo ma kashe-kashen aure mata na shan waɗannan abubuwa to amma waɗannan da muke samu dai yanzu mata ne wanda suke
zaman kansu
zaman kansu
mata aure suna sha
da yawa madomin bincike ta nuna mana da cewa har wanda da muke kawo wannan yin matan da cewa ai ba mu sani mun ce shi ai abin gama gari ne har da matan aure to tsoron mu ne anan mutane su da cewa mata suke kula da yara so idan kuma an sami mata suna shan wannan to yaya al'umma mu za ta ga zama a gaba kuma ka tuna da cewa mata fa according to statistics an ce sun fi maza yawa to kuma nagari da cewa da cewa an ce what a man can do
da abin da namiji zai ce mace sai ta mata ma fi shi
da yaya mata fi shi to muna nufin kenan a wannan bangaren mace za ta fi mu kuma za ta fi maza da shi a nan kwaya to ai da komai ya lalace babban illa ne domin mata suke kula da yara idan kuma sun tashi suna kula da yara yara su ma suna ga suna ta shashayen nan to yara za su kwafe su fa kuma yara sun kwafe su kaga abin ba gida kenan
to kuma da Yakubu tunda kamar wadannan abun na ƙara ci gaba tun karutar daji ku me hukumar ku take yi da minti dagire wannan
to ana nan dai ana ta fama akwai fanni daban-daban da muke dauki mataki akwai fanni da za mu je mu mai patrol
kuke sama me kuyi kame
eh mai kame wanda suke da kaya masu maye wanda suke da sai da kaya masu maye mu kai su kotu bayan mun bincika mu kai su kotu daga kotun ta same su da laifi za ta hukunta su a kai su gidan yari daban-daban
wannan fannin kenan
wannan fannin na biyu wanda kuma muka dauko da cewa wasu su ma mashaya ne domin ka duba yanzu idan an ce kowane mashaya kwaya a kawo shi nan ko to ko prison na yau da ma ba zai ishe su ba to wannan idan mun gane mashaya ne abinda muke domin ko ita United Nations Office on Drug and Crime ta tabbatar da cewa wanda suke da waɗannan su mashaya ne a kula da su a taimaka musu a kai su rehabilitation center inda za su sami kula su bar wannan tabi'a sannan na uku
na kula da lafiyar su
ya zama marasa lafiya to sannan na uku shine babban abu shine falkar da jama'a kai to yanda nake ce maka kowane lokaci muna ta kokarin mu a wasu makarantu ma mun establishing drug free clubs falkar da jama'a students a wannan environment muna zuwa religious organization Christians da Muslims muna zuwa places like motor parks da sauran wurare
wajen hada-hadan jama'a
wurin hada-hadan
gangami na fadakarwa
yawa to banda haka nan mutane da kansu yanzu suke rubuto muna gayyata mu je musu
abin da kansu
akan shaye-shaye
to amma wani zai mamaki duk da wani bita da sansu kuke na wani ke cewa idan ba mai shigo da abu shi mai saya ma bare ma samu ba wai abun suna ganin ku ne ganin kan cewa yau ku je ku yi kame in ka dawo gobe ko jibi kuma za ka ga nan inda kai kame nan kuma abun kuma ya kara ma haɓaka ba baya ba
to lokaci ne aka iso wanda yake an kabbi wannan bangare su suna da dibaru su ma daban-daban da za su shigo da abubuwan
kana dangile
da
suna fitar da wani
suna sabon ga akwai wata mota nan da muka kama da kwanaki an ka duba an yi mata wata musamman shiri ne na daukan kwayoyi kawai an ka bude ta a watan an yi mata construction kasa ne yadda ake daukan su smuggling na petrol to nan ne ake aje kaya a sai a bi ga notuttuka nan duka an daura ko ka bude ba garin komai amma ka bude notuttuka nan an gaya maka ko mutum ana iya sacewa sa ciki a ita tafiya
a sai duk kwayoyi ne
a sai duk kwayoyi ne muka
wani diloli suke
da waɗannan diloli kenan to mun kama irin waɗannan da kwaya daban-daban wani ma kana shiga dakin shi ya zai ce maka ai bai da kwaya amma da ka bi da kyau kila ka dubi carpet an gina babban rami cikin daki an sa wannan kwaya an rufe so kaga dabaru daban-daban wasu kuma asili ma suke sawa
to wace a ta ina ke shigo da nan kwayoyi ne eh tunda dai akwai jami'an ku ne a filayen jiragen sama akwai a bakin iyakan Najeriya da wasu kasashe ta sama ta ruwa ta ina ke ko ta iska ake shigowa da su ne
ko ta wani fanni ana shigowa da kwayoyi yanda na ce maka ana shigowa da ita ta jirgin ruwa, ana shigowa ta jirgin sama, ana shigar da ita ta hanyoyi. Jami'an tsaro suna iyakan kokarin su akan waɗannan abubuwa. Ka sani wannan fataushi ta kwaya mugun tabi'a ne, kuma tana neman yanda za a dogarata da kyau a nemi saukin waɗannan abubuwa. Muna kokari, dukkan jami'an tsaro suna kokarin su akan wannan. Amma bari mu baka misali, mu mun kai America ne. America tana da jami'an tsaro da na'ura iri daban-daban, amma duk da haka nan kwaya yana shiga America. So suna ta fama su ga abubuwan kaman ta da cewa yanzu mutane ma sai su hade kwayoyi nan su sasi a baki, su sasi a ciki, sai an je inda za a yi sai su fitar da shi a wanki a zo a saida shi. Kaman ta da cewa kwanakin baya ma miya ma an shirya ta, sai aka sami intestines, hanji, aka sa wasu kwaya, aka sa shi cikin stew. An ka gani kawai stew ne kawai da bullu-bullun nama, a sai kuma kwaya ce. So ka gani ba kai abinda wani bi ma narkar da kwayan ma ake narkar da ita ta koma kaman ruwa, kaman cocaine. Sai a zo sana kana ganin ruwa a sai akwai abu illa ciki. So akwai dabaru daban-daban-daban da mutane ke abinga, amma kowane lokaci kuma jami'an tsaro su ma suna ta faman experiment ranar da za su yi dogale wannan abin.
Ba da kyan mu jama'a ku saurara tokar asha kwaya. Kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance. Kwaya ko ba ta da kyan tokar asha kwaya.
Tokar asha kwaya, sarfi nukar asha.
Lalle fakar asha kwaya kan. Wato mudini kin dai ji tattaunawa na matsalar kwaya, fa matsala ce da ta dade tana addaba kuma take ci gaba. Yanzu zamani ma ya canza da zaki ga kamar akan yi. Wato zaki ga matasa kamar burgewa ne. Aje ana mu'amala da
wancan wakar.
Kwarai da gaske. To amma me yake haddasa kwayoyin? Akwai tun daga farko akwai abubuwan da suke sa mutane su fada wannan harkar. Wato yana farawa ne daga kananan abubuwa kafin ki sani sai kiga kuma ya kai inda ma ba a tunani.
Haka ne.
To Allah ya kyauta, Allah kuma ya kare mu.
Kamar yanzu wannan kana iya tuna rahoton da muka gani jiya, ya kamata mu tabo batun shi sati mai zuwa.
Oh, batun rufe shagunan magunguna da sauransu da ba sa ban bisa ka'ida.
Saboda ina ji irin waɗannan abubuwan ma suna cikin abubuwan da ke haddasa shan kwaya. A ce shaguna suna sayar da magani ba tare da takarda ba ko wani abu.
Saboda akwai magunguna da yawa da za su kwaya ne da ke cewa ya kamata a ce ana amfani da wato ana kayyade inda ake sayarwa kuma wa za a sayarwa. Ya kamata kasashen nan ne ba za ka taba zuwa shago ka sayi wani magani da zai bugar da kai ba.
Ba tare da likita ya rubuta maka takarda ba. Haka ya kamata.
To amma a Najeriya takardarka ita ce kuɗi. Idan kana da shi za ka iya zuwa wani guraren to ba duka dai za a sayar maka ba, amma akwai waɗanda idan ka je ka da su sayar maka su baka. To Allah ya kiyaye mu kuma Allah kamar yadda kika faɗa mako mai zuwa idan Allah ya mu dubo wannan batun na wato kwayoyin nan idan Allah ya kai mu. To Madina.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Michelle, tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Sarfilu Hashim Gumel. Ni Madina Dahir Meshanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah, a huta lafiya, a kuma kiyaye mu'amala da miyagun kwayoyi.
Jama'a ku saurara, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai ka shan kwaya. Thank you.